This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Talata, 5 ga watan Satumbar shekara, wato Nuwamban shekara ta 2024. Ranar gudanar da babban zaben shugaban kasa da 'yan majalisun dokoki a nan Amurka, inda muke fatan kasancewa da ku na tsawon sa'a guda cur. Domin kawo muku yadda al'amura ke tafiya a zaben daga nan ciki da ma wajen Amurka. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hafin jakanun labarai.
To Murtala, miliyoyin Amurka sun fita rumfunan zabe a yau Talata domin kada ƙuri'a a daidai lokacin da suke yanke hukunci ko mataimakin shugaban kasa Kamala Harris ko kuma tsohon shugaban kasa Donald Trump ne zai zama shugaban kasar na gaba. Jami'an kiwon lafiya na Palestina sun faɗa a ranar Talata cewa wani jerin har-haren Isra'ila ta sama ya kashe akalla mutum 30 a zirin Gaza. Shugaban kasar Chadi Muhammad Idris Deby ya yi barazana cewa kasarsa za ta fice daga rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ta yankin tafkin Chadi.
To bayan labaran duniya kai tsaye za mu kasance tare da abokan aikinmu da yanzu haka suke a wurare daban-daban a nan Amurka domin jin bayanai kai tsaye kan yadda zaben ke gudana. Muna kuma tare da wasu masana da masu sharhi kan siyasar Amurka. Haka kuma za mu tuntuɓi wakilanmu musamman a wasu ƙasashen Afirka domin jin yadda ake kallo da ma hasashen zaben na Amurka. Idan da hali kuma za mu ji wainar da ake toyawa a shafukanmu na sada zumunta na intanet dangane da wannan zaɓe. To amma kafin duka waɗannan sai Hafiz ya karanto mana labaran duniya tukunna. Hafiz, gare ka.
Jama'a assalamu alaikum. Miliyoyin Amurka sun fita rumfunan zabe a yau Talata domin kada ƙuri'a a daidai lokacin da suke yanke hukunci ko mataimakin shugaban kasa Kamala Harris ko kuma tsohon shugaban kasa Donald Trump ne zai zama shugaban kasar na gaba. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka gudanar kafin ranar zaben sun nuna cewa zaben ana kankan musamman a jihohin da za a fafata waɗanda za su fi tasiri wurin tabbatar da wanda zai lashe zaben. A ranar Litinin dukkan 'yan takarar biyu sun yada zango a jihar Pennsylvania daya daga cikin jihohi da ake sa ido sosai inda suka gudanar da jerin yakin neman zaɓe ciki har da yin taro a kusa da junansu a yankin Pittsburgh yayin da suke ba kansu ƙwarin gwiwa a yakin neman zaɓensu. Jami'an kiwon lafiya na Palestina sun faɗa a ranar Talata cewa wani jerin har-haren Isra'ila ta sama ya kashe akalla mutum 30 a zirin Gaza. Jami'an sun ce wani hari da aka kai da maraicen ranar Litinin ya fada kan wani gida inda iyalan da suka rasa gidansu suka samu mafaka a Betlehiya wanda ya kashe akalla mutum 20. An kai wasu munanan har-har a birnin Gaza, Zuwaida da Da'ir Bala. Rundunar sojan Isra'ila ta fada a ranar Talata cewa dakarunta sun kashe 'yan bindiga da kuma tarwatsa gine-ginen 'yan bindigar a tsakiya da kudancin Gaza a ranar Litinin da ta gabata. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa a ranar Talata cewa ta harbo biyu daga cikin makamai masu linzami na Rasha tare da wasu jirage marasa matuƙa 48 daga cikin 79 da dakarun Rasha suka yi amfani da su a wasu har-har da suka kai cikin dare. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce lamarin ya faru ne a yankin Cherkasy, Chernihiv, Khmelnytskyi, Kyiv, Odessa, Poltava, Sumy da Zhytomyr. Gwamnan yankin Zaporizhia Ivan Fedorov ya faɗa a ranar Talata cewa wani harin Rasha ya kashe akalla mutum 6 tare da jikkata wasu 16. Fedorov ya faɗa a shafin Telegram cewa sun kai harin kan wani gini. Suma jami'ai a yankin Kharkiv sun bayar da rahoton wani harin Rasha ya jikkata mutum 2 da lalata wasu gine-ginen gidajen haya 3. Rundunar sojin Rasha ta faɗa a ranar Talata cewa ta lalata jirage marasa matuƙa 6 na Ukraine a yankin Kursk. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Pakistan sun fada a ranar Talata cewa wani jami'in tsaro mai gadi a wani kamfani da ke birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa a kudancin kasar ya harbi wasu 'yan kasar China tare da jikkata mutum biyu, wanda shine hari na uku da aka kai a wannan shekara a kasar, inda aka auna ma'aikata daga China. Ziaul Haq Langar, ministan cikin gida na lardin Sidhi, wanda Karachi ne babban birnin lardin, ya tabbatar da faruwar lamarin. Yana mai cewa ya faru ne a yankin masana'antun site na birnin, ya ce ana gudanar da bincike. Jami'an 'yan sanda sun ba da rahoton cewa an samu wata musayar yawu mai zafi, wanda daga bisani hakan ya sa mai gadin ya bude wuta kan 'yan kasar China. An kai 'yan kasar wajen zuwa wani asibiti a yankin, inda aka ce ɗaya daga cikinsu yana cikin mawuyacin hali. Daga ƙarshe, shugaban kasar Chadi Muhammad Idris Deby ya ce kasarsa za ta fice daga rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ta yankin tafkin Chadi, ko MNJTF, mai dakaru kusan 11,000, saboda abin da ya kira rashin samun haɗin kai tsakanin dakarun ƙasashe mambobin ƙungiyar a yakin haɗin gwiwa da ake yi da 'yan ta'adda na Boko Haram. Wata sanarwa da aka karanta ta gidan talabijin na ƙasa a ranar Litinin ta ce Deby ya yi mamakin tafiyar hawainiya ta rundunar MNJTF da ke da sojoji 11,000 da kuma masu aikin ceto game da har-haren Boko Haram. A cikin watan Afrilun 2012 ne kasashen Kamaru, Chadi, Nijar, Benin da kuma Najeriya suka kafa rundunar MNJTF domin yaƙi da Boko Haram, tare da dawo da zaman lafiya a yankunan da ta'addanci ya shafa a tafkin Chadi da kasashen biyar ke amfani da shi. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ko AU ta baiwa rundunar MNJTF izinin yin aiki a matsayin rundunar yankin a watan Fabrairun 2015.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To, kamar yadda muka yi matashiya da farko, yanzu haka Amurkawa sun fita rumfunan zaɓe domin babban zaɓen wannan shekara na shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. Zaɓen shugaban ƙasar na bana dai fafatawa ce mai zafin gaske tsakanin mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat da kuma tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican, wanda a yau ake fatan tantance wanda zai kasance shugaban ƙasa na 47 a cikinsu. Yanzu haka kai tsaye muna tare da abokin aikinmu Mahmud Lalo, wanda ke duba mana yadda zaben ke gudana a jihar Virginia. Mahmud, na san a 'yan Amurkawa sun yi tururuwa yanzu haka a rumfunan zaɓe. Shin wani hali ake ciki a Virginia?
To, mutala sannunku da aiki, lalle wani haka yake. Tun da misalin ƙarfe 6 aka buɗe rumfunan zaɓe a nan Virginia, kuma ba za a rufe ba sai ƙarfe 7 na dare. Kuma tuni mutane sun hallara, suna zuwa suna tuka da ƙuri'unsu a salin alin su fice ba tare da wata tangarɗa ba. Mutalauna ba da lura shi ne ba a cika da yawa ba, kuma hakan babu mamaki ba ne, saboda tuni an riga an yi wannan zaɓe ɗin nan da ake kira early voting da ake yi na wurɗin nan. Kuma yanayin matakan yin zaɓen da na lura shi ne bai da wahala. Idan ka zo za ka shiga a miƙa maka ƙuri'a, ka ba da wato katin shaida ID card din, an tabbatar an tantance, sai ka je a baka wani wuri ka zauna, akwai alƙalami, kai kadai a keɓe ka zauna ka rubuta wanda ka zaɓa, ka je ka bulayi ka sa a cikin na'urar da suke irga ita wannan ƙuri'a taka. So zan iya cewa gaskiya dai komai yana tafiya lami lafiya, mutala ba wata tangarɗa. Asali ma ko jami'in tsaro ni kuɗi ban gani a nan ba, saboda zaɓe ne da ake yin shi cikin lumana ba wata tangarɗa ko kaɗan. Mursala,
na'am. To, ka san ɗaya daga cikin matsalolin da watakila ake fuskanta a wasu ƙasashe da watakila suke tasowa shi ne abin da ya shafi rijistar zaɓe, katin zaɓe da sauransu. Shin me ake buƙata a nan, katin zaɓen ne koko a'a, mene ne ake buƙata kamin mutum ya jefa ƙuri'a?
Wato, akwai abin da ake buƙata kamar yadda na ɗan yi bayani da farko, shi ne za ka zo da kati na shaida, ID card kenan a harshen Ingilishi, misali ko driver's license ɗinka, wato katin izinin yin tuƙi, ko kuma wani abu zai nuna alamun shaida kai ne kuma ga adireshin ka a jiki ga inda kake zama ga gidanka da sunanka da komai zama a tambaye ka idan ka zo in ka mika kati shi da shaidan za a ce fadi sunanka ka fada fada adireshin ka ka fada so sai a ciro ita wannan kuriya a mika maka a cikin dan wani dan wato kamar envelope haka sai ka jage shi ka kebe ka je ka kada kuriya ka ba tare da wata tangarda ba ka ji matakin da suke dauka kenan idan za su ba mutum kuriya mutala kuma gaba ɗaya abun baya wuce minti ɗaya biyu an tantance ka an baka kuma ba layi ma sosai
a takaice na san da cewa ba wannan ne karon farko da kake ganin zabe a Amurka ba ya zaka kwatanta wata kila fitowar jama'a a wannan zaben da kuma waɗanda suka gabace shi
gaskiya mutala wannan zaben zan iya cewa idan na kwatanta shi da waɗanda na gani a baya wannan ban ga jama'a da wuri ba kamar da na maka bayani da farko an riga an yi zabe ta akwatin gidan waya da waɗanda suka je ciki da wato da kansu suka je suka da guri'a tun da wuri an fara tun cikin watan Satumba aka fara shi wannan zaben wurin ya zuwa jiya jajiberin zabe mutum 77 wato miliyan kenan suka kada ƙuri'unsu a duk faɗin Amurka kuma gaba ɗaya ƙuri'u na rijistar mutane da suka yi za su yi zaɓe a Amurka mutum miliyan 180 wato da uku ne zuwa ina ganin kamar da bakwai ban kesti ainihin adadin ba amma dai kaga an samu mutum 77 miliyan da suka riga suka da ƙuri'a su ba mutane gaskiya da suka fito sosai kamar yadda ake tsammanin za a gani da kwatanta da zaɓen da ya gabata a baya.
To madalla Malam Mahabud za mu ƙara tuntuɓar ka can an jima a cikin shirin. To daga Virginia kuma bari mu nufi jihar Maryland inda wakilin mu Sarfilu Hashim Gumel zai bayyana mana yadda al'amura ke tafiya. Sarfilu kana tare da mu?
Yawwa ina tare da kuma matsala.
To Sarfilu menene yanayin da rumfunan zaɓe suke ciki halin yanzu a Maryland?
To a nan jihar Maryland murtala an buɗe wato rumfunan zaɓe tun misalin ƙarfe 7 na safe a gugun yanki. Inda duka na zagaya wajen wato cibiyoyi ko kuma da ke rumfunan zaɓe inda ake kada ƙuri'a wajen guda 4-5 tun da aka buɗe a sa'o'i 3 da suka gabata. Wato mutane abin sha'awa suna zuwa suna kada ƙuri'unsu babu ɓata lokaci babu jira babu wato cinkoso da za a iya cewa. Wato inda na ga abin wato abin ban sha'awa kuma ba tare da wani ba ma za a ga wasu jami'an tsaro sun tsaya ba domin tunanin kuna aiwata tashin hankali ko kuma wani abu zai fara ba. To zaɓe dai yanzu za a ce gaskiya masha Allah komai yana tafiya yanda ya kamata.
Ɗaya daga cikin abubuwan da watakila ya fi jan hankalin mutane watakila shi ne yanayi da kuma tsarin da wannan zaɓen yake gudana musamman mutanen ƙasashen nahiyar Afirka da wasu wurare da ke koyi da irin demokuraɗiyya a Amurka. Shin waɗanne irin abubuwan koyi ne za ka ce yanzu haka kake gani a rumfar zaɓe waɗanda watakila suke da sha'awa ga ƙasashe masu tasowa?
Malam Murtala tabbas akwai abubuwa da za a koya ga wannan zaɓe masu ɗimbin yawa. Na farko da wahala ka ga a wata ƙasa wato ƙasa take tasowa za a yi zaɓe a gama lafiya ba tare da an yi asara rai ko wani abu ba. To wannan zaɓen na yau malam yanda ake yinsa cikin kwanciyar hankali mutum zai fito ya je dangwale ƙuri'a ba tare da ɓata lokaci ba tare da wani abu ba. Ya dauki duk in ka dauki minti 15 ya ishe ka je kai sabar balai kan maka min na ga maka tarko babu shi. To abinda za su iya koya ga wannan dan Amurka shi ga zaben Amurka shi ne a tsaya a shirye zaben yanda ya kamata. Idan har aka duk abinda aka ce an tsaya an tsara shi to tabbas za a ga ci gaba kuma za a ga sakamako mai kyau gare shi. Yanzu haka wannan zaben Malam Murtala ga mutane nan zuwa suke kawai su zaben su su wuce babu wanda yake takura musu babu wani wanda yake kantan babu komai kowa ya riga ya sani kuma abinda ma ya kawo rashin cinkoshin a yau yana da alaka da wannan Ali Botun wato kada ƙuri'a da wuri da aka baiwa mutane dama suka yi a nan jihar Maryland wanda aka buɗe aka kuma rufe. Yanzu haka wajen mutane miliyan 1 kan riga sun kada ƙuri'unsu a jihar Maryland kafin yau ma kenan. To kaga yau ba za a tsammaci cinkoso ba.
Na'am Sarfilu, jihar Maryland jiha ce da aka santa sosai da Amurkawa wato ƴan asalin wasu ƙasashe musamman baƙaƙen fata. Shin ya zaka bayyana irin fitowarsu ga wannan zaɓe da watakila ake ganin yana da zafin gaske musamman na shugaban ƙasa?
wato malam misala ban taba ganin zabe a Amurka ba da ake zabe wanda ɗan wasu kasashe suka fito suka ba da gudunmuwa suka ma wannan zaben domin kowa yana jin wannan zaben ya shafe shi bisa wasu dalilai na ratsin kansu wadanda kana da buri wani dan takara ne maka da zaka zo ka zaba saboda haka yawanci a yanzu haka yawanci rabin masu jefa ƙuri'a a wannan da nake yanzu nake tsaye a wata makarantar primary da ake kada ƙuri'o ina ganin fuskokin mutane rabin mutanen gurin ɗan wasu asashe ne ɗan Amurka kuma wanda suna da wata ƙasa ba wai Amurka bace kadai saboda haka za'a ce sun fito kuma sun ba da gudunmuwa sun jefa ƙuri'un su kuma an ce suna ma kan jefa ƙuri'un su a halin yanzu
to madan lasar filu a kai ma zamu ƙara komawa kanka nan gaba kadan a cikin shirin
to nagode
to a nan babban birnin kasar Amurka wato Washington DC kenan a Ibrahim Kalmasi Garba na tare da mu kai tsaye Mallam Iro kana tare da mu
labudda ina tare da ku
to Mallam Iro kana fadar gwamnati za a ce yaya yanayin zabe yake wani irin hali ake ciki a nan DC
to gaskiya zaben shugaban kasa na wannan jikon sai a hankali saboda akwai wani abu da ke ba da mutane mamaki saboda bakake gaskiya tsakani da Allah ba su so zaben ba kamar yadda ake tsammani ya zuwa da yanzu kuma an kore mu ma daga harabar zaben kamar yadda Dazuna tura a kafar Facebook yan sanda sun zo suka kore mu aka killace wajen aka ce mu bar gurin kar mu yi wani abu sai an ji matan to yanzu kamar dai wani babba haka da ɗan sanda ko wani jami'in tsaro ya zo ko ya yi magana ne da su yanzu sun ce a koma yanzu hakan nan abokan aikinmu suna kan komawa ni ma da na zama wannan bayani zan koma
to amma mana Iro me yasa aka kore ku a wurin wata hatsaniya ta tashi ne a wurin ko kuwa menene dalili
wato ba abin da ya faru nan inda nake ma magana Martin Luther King Memorial Library ne wato ɗakin karatu na tunawa da Martin Luther King a ɗazuma da na je Washington Convention Center ɗaya daga cikin muhimman wuraren kada ƙuri'ar kutankwacin dai nan inda nake wato Washington wato dai Martin Luther King Memorial Library can ma wani waje ne mai muhimmanci sosai can sun ma dama-dama ma nan ɗan masu ɗan bari mun zo harabar kaɗa ƙuri'a mun ma tattauna da wasu masu kaɗa ƙuri'a amma can sun ko kusa da wajen ma sun hana mu su ba mu san abin da yake faruwa ba amma gaskiya ba a fito ba yadda ake tsammani musamman ma baƙaƙe ɗan nan sai yawanci in ka ga mutum ya zo zaɓe za ka ga kamar yana da dai zubin ɗan wata ƙasa haka da izo nan ƙasar amma da ƙyarka ga ainihin baƙaƙen nan a daidai inda dai zan daida da can Washington Convention Center amma an ce a wasu wuraren an fito sosai baƙaƙe sun fito amma gaskiya nan Martin Luther King Jr. Memorial Library da kuma Washington Convention Center da kuma wata mazaɓa can na mance da ainihin sunan wurin
to kamin ka tafi watakila ban sani ba ko ka ɗan bincika ka gano dalilin da yasa baƙaƙen ba su fito ba
to akwai dai masu cewa watakila saboda wasu na wasu wato za su amfana da wannan zaben ko da wa suka zaba wasu na ganin watakila na da nasaba da wannan ba su san tsohon shugaba Donald Trump kuma suna wasu wasun wato fa'idar ita Kamala Harris wasu haka suke faɗi wasu kuma na cewa watakila ma an jima ne za su fito sosai da ke yau an ɗan sassauta batun zuwa aiki da wuri watakila wasu za su ce bari su ɗan kwanta sosai su ɗan more
to
an jima can su fito watakila na da nasaba da wannan gaskiya yanzu a yanzu babu tartibin dalilin da za a iya bayyana amma dai
kan shi
kansa daman can birnin Washington DC babu zaben senator babu zaben wakilan majalisa kawai delegate ne kuma ko shi delegate din bai da hurumin kada ƙuri'a a majalisar wato tarayyar Amurka sai dai ya zama ɗan kwamitin wani sai dai ya zama mamban kwamiti watakila kuma na ɗaya daga cikin dalilin amma kuma
ana malam Lamala Iro zamu
gani da magajir da
to zamu dawo gare ka nan gaba kaɗa a cikin shirin in Allah ya yarda muna godiya sosai to kada a wato nan gaba kaɗan zamu sake wayar wakilan namu domin jin yadda ta kaya a zaɓen yanzu kuma muna tare da masani kuma mai fashin baki kan siyasar Amurka Professor Samuel Zalanga. Professor, yi mana matashi a takeici dangane da tsarin zaben na Amurka da ake gudanarwa a yau duk da yake tuni wasu sun kada kuri'unsu ta hanyar aikewa da wato sakonni da dai sauransu. Musamman dai wannan ita ce rana ta ƙarshe da Amurkawan ke tururuwa a rumfunan zabe. Menene watakila matashi da zaka yi mana dangane da tsarin zaben?
Babban abin da nake so mutane su fahimta game da tsarin zaben shine, na daya, yadda duk wani mutum wanda yake da ya cancanta jefa kuri'a a nan aka samu lokacin da aka haife shi an san shekarunsa, an san inda aka haife shi da sauransu, saboda haka mutum ba zai iya yin wani ƙarya daga rajibi, yana da kyau sosai sosai. Misali kamar ni naje na jefa kuri'a na, to suna da cikakken bayani game da inda nake zama da inda na zauna, duk suna da wannan a cikin record nasu. So ba wani damuwa, ba wani ma wanda ya tambaye ni ID card nawa ko wani abu ya ce wai abin nan, saboda na faɗi sunana sun tambayi wasu ƴan tambayoyi suka je suka yi checking suka samu lallai haka ne. To abu na biyu kuma shine abin da ya kamata mutane su gane shine bambanci tsakanin abin da ake kira electoral college da kuma kuri'a kurin da ake jefawa.
Za mu yi magana akan wannan nan gaba kaɗan. Yanzu na san da cewa saɓanin wasu ƙasashe za ka ga a nan duk wanda zai dumfari rumfar zaɓe to yana da wani guri ko yana da wani makasudi ko yana da wata manufa a cikin zuciyarsa. Shin waɗanne batutuwa ne watakila suke ɗaukar hankalin masu zaɓe a yayin da suke tururuwa a rumfunan zaɓe a nan Amurka a halin yanzu?
Akwai abubuwa da yawa, kuma abubuwan sun danganta ga shi mutumin da yake zuwa ya je jefa kuri'a din. Akwai wasu wanda sha'anin addini ne ya dame su, su suna ga kamar Amerika tana lalacewa, saboda haka ya kamata a samu wani mutum wanda kamar yana da zai kawo wani mutunci ma addini da sauransu. Wasu kuma suna ganin cewa baƙaƙen fata ba mutane wanda ba turawa ba, kamar suna samun yawansu yana karuwa nan kasan. To tunda yawansu yana karuwa kuma da Amerika an dauke ta kaman kasan Turawa ne, yanzu suna ga zuwa gaba zai wuya wani kurun Bature ya ce yana da iko ba tare da kuri'an waɗannan mutane waɗanda ba Turawa. So wasu ba duka ba, amma wasu suna tsoron wannan abin, amma wasu suna tsoro sosai sosai akan cewa ba wai suna cewa kaman mutum wanda ya fito daga jami'an da ba nasu ba zai iya zama shugaban kasa ba, amma abin da yake ba su tsoro shine saboda wasu maganganun da shi shugaban kasa na da yake faɗi yana ba su tsoro. To abin da yasa yake ba su tsoro shine in mutum yana da iko kuma yana maganganu barkatai hakan nan zai sa mutane su ji tsoro, domin a tarihin Amerika ana so idan mutum shi shugaba ne musamman ma shugaban kasa ya rike mukaminsa da mutunci, kuma shi shugaban kasa ne na kowa da kowa ba kaɗai na jami'insa. To wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da yake tsoratar da mutane, ba kuma tsoratar da mutane a nan Amerika kurun ba, har mutanen da suke wasu ƙasashe a duniya, domin idan mutum shugaban ƙasan da ita ce ta fi
na'am. Professor, to bari mu je kan magana da ka dauko ta wato abinda zai tantance waye nasara a wannan zabe. Kamar yadda ka bayyana, wato zaben Amurka yana da bambanci na hanyoyin da za a tantance wanda ya nasara. Yi ma masu sauraron mu bayani a takaice dangane da wannan saboda karancin lokaci.
Babban bayani shine, misali in an ce kaman za a dubi yawan kuri'u ne kurun, to zaka samu wasu ƴan jihohi kima wanda su ne kurun kullum za su dinga zaben shugaban kasan. Na ce zaben shugaban kasan ba wai su ne kaɗai za su jefa kuri'a ba, amma in ka dubi yawan jama'an da suke zama misali kamar a jihar California da Texas da sauransu, suna da yawa sosai sosai. Wasu jihohin duka za ka samu mutanen da suke da shi ba su wuce miliyan biyu ba. To abin da ya sa ake cewa electoral college yana da matukan suka ƙirƙiro shi a nan shine, ba a so kaman a ce wai mutum ya zama shugaban ƙasa amma kuri'un da suka sa shi ya zama shugaban ƙasan daga jihohi kima ne kurun. Bayan kuma a Amerika akwai jihohi 50 a nan ƙasan. Yawwa, to shi yasa aka yi electoral college. To amma abin da yakan kawo damuwa da electoral college shine, wata rana mutum sai ya sami kuri'u da suka fi yawa, amma kuma saboda bai sami wannan electoral college din a wasu kananan jihohi da sauransu ba
sai
an ce ba shine zama shugaban kasa ba to wannan abin abin damuwa ne
to madam la'a professor zamu sake dawowa kan kanan gaba kadan a cikin shirin masu saurare kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 inda muke kawo muku shiri na musamman na tsawon sa'a daya kan babban zaben Amurka a jamhuriyar Niger wato kan zaben Amurka a jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sasha.hausa.com mallam Hafiz kaji yadda abubuwa suke tafiya so fa kai ma dai na san kana da naka dan watakila experience za a ce saboda kai ma dan kasar Amurka ne kuma kana kada guda me zaka ce kadan
gaskiya ne akwai wani abu guda ɗaya da nake so a masararo sai sani a yau ba wai zaben shugaban kasa kadai ake yi ba akwai zaben gwamnati 13 da ake yi wanda akwai gwamnati jihohi 11 sannan kuma akwai gundumomin Amurka akwai Puerto Rico da kuma American South su ma suna zaben gwamna sannan kuma har ila yau akwai zaben sanatoci da ake kwaya
33
yawa sannan kuma akwai na kujerun majalisar wakilai kwaya 435 wanda su ne yau ake kada zaben sannan kuma akwai wasu dokoki ma a wasu jihohi shi ma da kamar na kundin tsarin mulkin jiha kasan kowace jiha tana da nata su ma suna zaɓe wanda ya hada da maganar wato ƴancin zubar da ciki da kuma
mallakar bindiga
yawa da sauransu
to Malam Hafiz kamar yadda kai da masu saurare kuka sani zaɓen Amurka dai zaɓe ne da wato ba Amurka kaɗai ya shafa ba a'a zaɓe ne da za a ce ya shafi duniya baki ɗaya Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke sa ido sosai kan wannan zaɓe tare kuma da fatan zai yi tasiri ga ƙasar da ma 'yan ƙasar kamar yadda ake ɗaukar Amurka a matsayin jagora a duniya daga birnin Lagos ga rahoton da wakilinmu Babangida Jibril ya aiko mana
Aina babban zaben kasar Amurka yake ci gaba da jan hankalin kasashen duniya daban-daban ɗan Najeriya ma ba a basu a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da wannan babban zabe da ke gudana a ranar Talatin nan kamar da aka sani dai manyan ƴan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar Democrat kuma mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris da kuma tsohon shugaban Amurka Donald Trump su ne kan gaba wajen manyan ƴan takarar da za su fafata to kuma menene ra'ayin ƴan Najeriya game da wannan ƴan takara da kuma yadda zaben nasu zai shafi makoman Najeriya ta fuskoki da dama ga dai abinda wasu mazauna birnin Lagos ke cewa
sunana MBA sun mazaunan Lagos kuma dan kasuwa to ni gaskiya ni ba ni da wani ra'ayi a kai ni dai a ra'ayina bana ba wani wanda yake ba ni da wani gwani a cikin su saboda in ma kai zaben ba ya fi mana da kurmi zai ba abin da zai haifa mana me jiya kai ma balantana yau ko ba aka bane shi sani ban ga wani abin nan ba shi Donald Trump ne gwani ko kuma ita Kamala Harris ne gwani ni dai a waje na babu gwani
sunana Rabi'u Awwal dan Azumi to gaskiya ni dangane da abin da shafi wannan zabe da za a yi a Amurka kusan in ce ni ba ni da wani ra'ayi akai ko a zabe Donald Trump ko a zabe ta Kamala Harris ni ba ni da wani ra'ayi akai can ta shafe su ne can su zaben su mu ma namu na nan Najeriya da muke damuwa akan su mun zabe su ma ba ban arziki suke mana ba shi ka dage cewa da cewa a cire kuma kuma yazo ya kunya ta to me amfanin maka dage akai can wata kasa
to sai da kuma duk da irin wannan mababbantan ra'ayi akwai masu goyen bayan ƴan takarar guda biyu kamar da wannan malami da ke goyen bayan Donald Trump ya shida mani
sunana Hussein daga nan Lagos Najeriya ra'ayina akan zaben ban kasa America ina masa fatan alkhairi amma ni dai a gani na Donald Trump shine ya kamata a ce ya jagoranci kasa America ba Kamala Harris ba domin duk yadda mace take da wata kwarewa da wani abu na jagoranci ba ta kai ne namiji ba dai shine mutumin da ya kamata ya ce sun zaba a wannan lokacin a yanayin da duniya take tafiya
shi ba bangaren sa wannan malami yana goyen bayan Kamala Harris ne
sunana Ismail Yakini a gani na wannan zaben Donald Trump da Kamala Harris ba karamin tasiri zai ba a tafiyar Najeriya da America musamman da Joe Biden da ya zamanto yana da alaka sosai da yan Najeriya na ta bangaren kasuwanci da sauransu mu duba da cewa shi Donald Trump can dama shi mutum ne wanda baya son baki kuma ya
nuna kwararra cewa shi baya bukatun baki su shigo American. So wannan abun in dai aka duba da wannan in ya samu mulkin akwai yuwa zai kawo wani cikas a game da alakan Najeriya da America.
To kuma an asalin Najeriya da suka cancanci kada kur'un nasu a kasar Amurka za su ce game da wannan zabe tambayar kenan da na yi wa Suzy Natu Kuri wata dake zaune a kasar Amurka amma yanzu kuma take hutu a nan Najeriya ta shaida mani.
Wannan samun takardar zabe a Najeriya da kuma Amurka yana dan faranta mana rai because yana nuna mana cewa mu ma muna da abin da zamu bada, we have something to contribute a society din.
To kuma menene bambancin zabe na